Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Jama'a barkanku da haka, Sulaiman Muni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa asusun UNICEF ya bayyana yankin yammaci da yankin tsakiyar Afirka a matsayin wuraren da aka fi cin zarafin yara a duniya. Hukumomin jamhuriyar Nijar na ci gaba da tsaurara matakan rigakafin rikicin manoma da makiyaya. Za mu ji halin da ake ciki a gundumar Madawa ta jihar Tawa game da wannan batu a daidai lokacin da ake samun bakoncin yan gudun hijirar da suka tsere wa tashin hankalin yankin gabasin Sokoto. Kwamitin sulhu mai alhakin warware rikicin shugabancin da ake fama da shi a wasu rassan jam'iyyar APC ya fara aiki bayan tattara koke-koken 'ya'yan jam'iyyar a rubuce. A jihar Taraba kuwa wani dan sanda ne ya bindige direban shugaban karamar hukumar Lau. Za mu ji abin da ya zafi. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukkan su sai bayan an sha labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, wasu yanci ranar 31 sun nutse a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su, yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Birtaniya. Ministan cikin gida na Faransa Gerald Darmanin ya ce mutane 34 suke cikin kwale-kwalen, an ceto biyu sannan ɗaya ya ɓata. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, lamarin da ya shi ne mafi muni a tarihin da ya ritsa da 'yanci rana tsakanin kasashen biyu. Darmanin ya ce waɗanda suka tsira suna fama da ciwo da matsanancin sanyi ya haifar, sai dai babu wani bayani nan take inda 'yanci ranin suka fito. Ya ce wannan wani bala'i ne ga Faransa da Turai da kuma Biladama, ganin waɗannan mutane sun mutu a hannun masu fasa ƙaura a cikin teku. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, Darmanin ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa facewa masu fasa kauri suke da alhakin hakan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa 'yan sandan Faransa sun kama mutane hudu waɗanda ake zargi suna da hannu a cikin nitsewar mutanen. Jiya Laraba, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai zuwa. Kwamitin mai wakilai 15 ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kwamitin sulhu yana sanar da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya, kwanciyar hankali da tsaron Libya ko yin katsalandan ko kuma kawo cikas ga nasarar koma turbar demokuraɗiyya da ya haɗa da kawo cikas ko makarƙashiya a zaben, kuma za a iya sanya musu takunkumi. Kwamitin kuma ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a Libya da su mutunta sakamakon zaben da kuma yin aiki tare domin haɗin kai da kuma sasantawa, bayan haka da mika mulki cikin lumana. Bugu da ƙari, mambobin sun fitar da wani kira na bai ɗaya ga ƙasashe da su mutunta takunkumin hana sayar da makamai da aka kakaba a ƙasar Libya da dukkan mayakan ƙasashen waje da sojojin hayar ƙasashen waje da su gaggauta barin ƙasar. Libya za ta gudanar da zaben nan da wata guda, wanda ya yi daidai da shekaru 70 tun lokacin da ƙasar ta ayyana samun 'yancin kai a shekarar 1951. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi ke ƙara yawaita a arewacin ƙasar Habasha, hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Human Rights Watch da sauran ƙungiyoyi sun ƙara yin kira da su dakatar da cin zarafi da kuma ba da damar isar da agajin gaggawa ga miliyoyin fararen hula da ke cikin haɗari. A halin da ake ciki, mutanen da faɗan da ake gwabzawa ya raba da mahallansa yankin gabashin Amhara sun ce bayan tashin hankali da ake fama da shi yanzu, su ma suna fama da yunwa da kuma ƙarancin muhimman kayan kiwon lafiya da ake buƙata. Wasu mazauna yankin da sashen Hon na BOA ya tattauna da su a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Bahir Dar, babban birnin yankin Amhara, sun yi magana a wannan makon na yawaitar mace-mace da jana'izan mutane da suka mutu a makonnin da suka wuce daga yunwa ko kuma rashin magani. Yankin Amhara yana kudu da yankin Tigray, inda dakarun gwamnatin tarayya Habasha da kawayensu suka fara fafatawa a watan Nuwamba shekarar 2020 domin murkushe jam'iyyar 'yan tawaye ta TPLF da mayakanta. Rikicin dai yayi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane, ya kuma bazu zuwa yankuna da ke makwabtaka da ya hada da Amhara da Afar. Sar Somalia ta ayyana dokar ta baci yayin da fari ya yi barna a kashi 80 cikin 100 na kasar. Lamarin da ya bar sama da mutane miliyan 2 da karancin abinci da ruwa. Prime Minister Somalia Mohamed Hussein Rabil, wanda ya ayyana dokar ta bacin, ya buƙaci a ɗauki matakin gaggawa. Ya ce ina kira ga dukkan 'yan kasar Somalia da suka hada da 'yan kasuwa da shugabannin addini da 'yan kasar mazauna kasashen waje da kuma abokanan hulɗarsu da su taka rawa wajen taimakawa waɗanda bala'in yunwar ya shafa. Prime Minister ya ƙara da cewa lamarin yana da matuƙar muni kuma akwai buƙatar a mayar da martani cikin gaggawa. Badiyar Muallim Usman tana ɗaya daga cikin dubban 'yan Somalia makiyaya da suka rasa dabbobinsu a sakamakon tsananin farin. Ta kuma yi gudun hijira zuwa garin Dobli da ke yankin Juba, ɗaya daga cikin yankuna da lamarin ya fi shafa. Lalan waɗanda harin da aka kai a makarantar sakandaren Majori Stoneman Douglas da ke Parkland a jihar Florida ta Amurka sun sanya a ranar Litinin da ta gabata cewa sun cimma matsaya ta miliyoyin daloli tare da gwamnatin tarayya, inda suke zargin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kasa dakatar da harbin duk da yake ta san manufar ɗan bindigar. An kashe mutane 17 da kuma raunata 17 a harbin, yayin da adadin kuɗin sasantawar ke cikin sirri. Jaridar Miami Herald ta rawaito cewa kuɗin dala miliyan 127.5 ne aka ba wa mutane 40 masu kara. Lewar da ke jagorantar lauyoyin masu kara Christina Infante ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa abin alfahari ne wakiltar iyalan Parkland waɗanda suke cikin bakin cikin da ba zai iya misaltuwa ba, inda suka sadaukar da kansu don duniya ta zama waje mai aminci. Ko da yake babu wani kudiri da zai iya dawo da abin da iyalan na Parkland suka rasa, wannan sulhu ya nuna muhimmin mataki na adalci.
To, bayan labarun duniya yanzu sai fagen rahotanni. A kwanakin baya ne aka yi zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya daga gundumomi zuwa jihohi. To sai dai an samu korafe-korafe da dama, musamman a jihohin da aka sami rarrabuwar kawunan 'ya'yan jam'iyyar da ya haifar da zaben shugabanni biyu. Akan haka ne jam'iyyar ta kafa kwamitin sulhu a ƙarƙashin shugabancin Sanata Abdullahi Adamu, wanda ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda Abuja cewa ya fara samun korafe-korafe a rubuce kuma tuni sun fara aiki.
Mun ga cewa in za mu juna gaskiya, za mu juna adalci, da jami'ar adalci, dole a ba su dama wanda suke da kuka ko wani korafi su kawo wani korafi na kukan su gaba ga wannan kwamiti. To, alhamdulillah, har kawo satin da ya wuce mun samu ƙararraki kusan 35 kuma mun fara aiki a kansu. Mun dubi ainihin ƙararrakin da aka kawo mana, mun dubi ainihin abin da ya kamata a ce an yi, kuma mu ga cewa to mene ne yake wata inda ba a yi ba. Mu ga cewa tsarin kundin tsarin mulkin fatin wato wanda suka aktuwa kira constitution mene ta tanada, batun congress da aka yi kwanaki mai wani ya ta tanada, wani irin umarni aka bayar na yadda za a yi su, ta ina ne muke ganin kuma da su masu tsararraki su ne an kauce da ƙa'idar da aka ce faɗa na waɗannan abubuwa da aka sa gaba wani hidara a kansu. To, mun daddale kawo yau muna tsarin ina za mu je, yau shi za mu je, wani Allah ya sa da satin da za mu shiga za mu fara zuwa a waɗansu za mu kira su nan, wasu za mu je ainihin jihohin su da aka yi ƙarin mu saurare su a gida da sauransu da zaɓin da muka tsara yanzu.
Da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe da kuka samu, yaya girman matsalar?
Akwai matsala, na shakka akwai matsala. Kuma ina ganin shi yasa magabatan jam'iyyar suka ce ya kamata a yi kwamiti don a bi kuke-kuken da yake addaban ainihin rayuwar jam'iyyar.
Ga shi kuna wani yunkuri kuma ana cewa watan Fabrairu mai zuwa ne za ku yi babban taronku. Anya za ku iya kammala aikin kafin wannan lokacin kuwa?
Lokacin ku fara wannan abu ba ce da mu fara yau ku gama rana kaza ba, ba kai da wani lokaci ba. Amma tun da yake wannan abu ya taso yanzu an ba lokaci dole ne mai fada hankalin mu ko hankulan mu wanda cewa wannan abu ya faru ta gefe mu da zai hana mu arsa wannan abun aikin da aka ba mu ba hannun da wannan lokacin da aka kai dai
shin kun samu korafi daga uwar jam'iyyar kanta domin akwai wasu ƴaƴanta dake kiraye-kiraye cewa kwamitin rukun kwariya ba shi da hurumin yin aiki me za ka ce a game da wannan
neman ku kana karshen kashin akuya wayoyi da aka ce ya ku hoji wannan masu neman dalili ne kawai kuma da yake muna da tsarin da yake da dindin mutan dan wannan kasa ya da yanci ya fadi a lokacin bakin sa haka jami'an wata ba da dama wanda kira ku fadan da ku kashin amma ya kamata ce dan jami'a an ka duka zama ya fadi abin da kike inganta rayuwar jami'a da taimaki rayuwar jami'a wa'annan irin wanda kike ganin nan ba wanda suke buƙatar kyakkyawan kudi ba ne jami'a yanzu ne dan mutane suna son su kawo mana damuwa a sanya mana wuta a tafiyanmu domin a yi sauri waɗanda sun ga sun zaku da neman waɗansu mukamai na jam'iyya ko mukamai na zaɓen za a yi a shekara na 2023 to suna ganin cewa tunan za su kawo su fara kuka a kai su fara kuka a ƙorafi a kai tasi wani abin da muke gani kenan yanzu nan a yi yawanci ba su ke jin ba gaskiya ba ne ba kuma ba na jin za mu yi ganganci ba ga gaskiya mu guje ta ba ba su zama haka kuma da kyakkyawan niyya an ba mu aiki za mu wannan aiki insha Allah mu za mu ba da report in Allah ya yarda
a jamhuriyar Niger hukumomi a yankunan karkara na ci gaba da jan hankulan jama'a domin ƙara samun fahimta a tsakanin manoma da makiyaya a irin wannan lokaci da ake gab da kammala tattara amfani daga gonaki a wata hirar musamman da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako magajin garin Madawa Asumana Abdusido ya bayyana irin matakan da suka dauka domin tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki da ke samun bakuncin 'yan gudun hijirar jihar Sokoto.
Makiyaya da manoma su ne dai al'umma komin ɗanmu cikin komin ɗanmu. In mutum baka noma kana kiwo ko kuma yawanci ma duka ana yi haka ba ne. Amma an shi ba da ƙarfi ga wani fanni da kuma wani fanni saboda dalilai da yawa. Manoma da makiyaya lalle da mun ka zuna ce maka fata biya kenan cikin kama aikin mu ne wannan lokacin ya zo na noma da kuma kodin shi ana dan samun makiyaya da ke gauga saukowa to alhamdulillah mun yi aiki tukuru abun ya kawo haske kwarai abun ya dan rage kadan amma abun kuma bana abun da ya bamu ya tada mana hankali kamar zakko makiyayan salo ya saki wani wasu tabi'o'i da muka gani wayanda mu tun muna ma samari ba mu taba ganin shi ba kamar yawan makiyaya da sun kaza
abin
yayi yawa kwarai da gaske kuma in sun ka zo tabi'a da suke gona sai su bi kawai dawa sun taddo dawa kawai su shiga da adda su ta saranta bisa shi su ci su ci hantsu abin to mu irin wannan banna ce ba mu sani ba ita ce a sabuwa gare mu amma mun san muhari saboda makwabtanmu ne kun san abin da ke wakana a makwabta can makiyaya ba cikin kwanciyar hankali suka ba don shi ne yasa duka sun ka karkato nan ne sun ka zo nan kuma dai alhamdulillah tun da bai haɗa zuwa ba a yi wata arangama ba magabata duka mu magabata na barika magabata na gargajiya hakimai kowa da kowa tsaye ake ana wayewa kai alhamdulillah dai har yanzu ba a samu wani abu mai tada hankali
kila ba a sa jami'an tsaro su rika yawo tuntuni lokaci
jami'an tsaro suna kewaya kwarai da gaske ai kewaye ce ta su ma tana cikin abin da ya sa abin ya yi sauƙi.
To wani sabon rahoto da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar ya nuna cewa a yankunan yammaci da tsakiyar Afirka ne aka fi cin zarafin ƙananan yara a duk duniya. Wakilin sashen Hausa a Abuja Hassan Mainakaina ya dubi wannan rahoto ga kuma ƙarin bayanin da ya aiko mana.
Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a wani sabon rahoton da ya fitar ya ce wani bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewar yankunan tsakiya da yammacin Afirka na daga cikin wuraren da ake take haƙƙin yara tun daga shekara ta 2016. Kimanin dai yara 21,000 ne aka ɗauka don yaƙi waɗannan yankuna cikin waɗannan shekaru biyar. UNICEF tace kungiyoyi masu gwagwarmaya da ma sojojin gwamnatoci duk na da hannu cikin tafka wannan aika. Rahoton wanda ya nuna cewa an sace sama da yara 3,500 kazalika kimanin yara kanana 2,200 ne aka cewa zarafi ta hanyar yin lalata da su. Kididdiga ya nuna cewa kama daga shekara ta 2005 duk cin zarafi daya cikin hudu da ake yi a duniya baki daya a kananan yara na faruwa ne a yammaci da kuma tsakiyar Afrika. Najeriya na daga cikin kasashen da suke cikin jerin inda hakan ke faruwa tun ba ma yankin arewa maso gabashin kasar ba. Sauran kasashen su ne Kamaru, Chadi, Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da kuma Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya da kuma wasu sassa a yankin tafkin Chadi da Sahel. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Zamu je jihar Taraba inda wani dan sanda ya bindige direban shugaban karamar hukumar Lau sakamakon sabanin da ya shiga tsakanin su. Salisu Muhammad Garba na dauke da ci gaban labari.
Wannan hayaniyar fasatattun matasa kenan da suka fito zanga-zangar lumana a jihar Taraban sakamakon kashe musu direba da dan sanda yayi a jihar Taraban. Wannan kisan dai da wannan dan sandan yayi ya faru ne a wani shinge da yan sandan suka sa domin bincike. Shi kuwa wannan direban shugaban karamar hukumar ya zo da motar sa hanyar sa ta wucewa aka samu takaddama tsakanin direbar da kuma shi dan sandan. Hakan ta sanya matasan Jalingo suka yi tururuwa domin gudanar da zanga-zangar lumana na neman yanci a jihar Taraban. Daya daga cikin matasan da suka fito wannan zanga-zangar yako yi mana karin haske tare da ambaton sunan sa kamar haka.
Sunana Randy Sankolis, muna zanga-zanga sabili da gwamnati ba ta mana daidai. An ba mu hukuma don su kare mu, hukuma sun zo suna kashe mu. Polisa suna kashe mu ba dalili. Ba mu san me dan uwan mu ba aka zaka harbe mana dan uwa. Mene dalilin wannan abun? Wannan shine tsamanin gwamnati. Wannan shine dalilin gwamnati. Gwamnati za ta kare mu ko mu za mu kare kanmu. Mu mun ba dalili ba ma gwamnati ga ta gagara kare mu. An kashe mana mutum ba ma'ana. Ba dalili me yayi masa ya kashe shi a zo a gaya mana
to ko yaya ƴan uwan wannan mamace suka ji akan wannan iftilayin da ya afkawa dangin su Destiny Isaac dake zama ya fendon mamacin ita kuwa cewa ta yi
kashe mana dan uwan mu kuma baya fada baya komai mutum ne wanda yana so zaman lafiya da kowa suna tafiya aka tire polisa suka kashe shi a cikin kunna kantina fuce gaskiya ji bakin ciki sosai ka dan uwan mutum ne wanda baya fada baya kusance mutum in ka tabo shi ma zai ci maka kayan kuri kuma dakin muka doka yanzu shine muna so justice amma na adalci a bibi wannan lamarin dare a kashe mana matasakan mu mata kuma wa zai lura da mu.
DSP Usman Abdullahi wanda ke zama kakake rundunar yan sandan jihar Taraba na koyi masa tambaya ko menene matsayar hukumar yan sanda akan wannan lamarin.
Shi mai suna Sergeant Haruna Idi a jami'in yan sanda ne wanda ke aiki da rundunar mobile police na nan Jalingo wanda ya kira su mobile 40. Wannan abu da bai kamata ba ya faru wanda shi dan sanda hannun shi jike bindiga suna kokarin kare bindiga da wannan ugarin riƙe wace bullet ta fitar sa mishi driver ta yau da safe Allah karbi rayuwarsa.
Kawo yanzu shi wannan jami'in dan sanda da aka yi wannan hatsaniya da shi yaya wani hukunci aka dauka akan sa tukun?
DP Shoko Abimola PSC bai dauki abun da wasa ba. Nan take ya umurci shi commander su mobile din a kamo wanda aikata wannan aikan a kulle shi a fara aiki akan sa.
Alhaji Abubakar Bawa wanda ke zama mai baiwa gwamnatin jihar Taraba shawara akan lambaran siyasa shi kuwa cewa yayi
abun ya riga ya faru. Me za ka yi? Duk abun da ya riga ya faru sai dai hakuri. Ba kanmu hakuri domin duniyan nan kowa da hanyar da zai biya tafi. Wani za a kashe shi, wani zai mutu a ciwo, wani zai mutu a accident. In ranan ka ya zo za ka tafi kawai. To amma mu kamar yadda su suke roka ya kamata hukuma ta dauki mataki. Mu ma muna kai dole hukuma ta dauki mataki because ba za ka dauki bindiga ka harbi mutum ka kashe shi ba gaira ba dalili kuma gwamnati ta yi shiru ba wannan ba zai yi ba.
Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
A gaida Salisu Muhammad Garba.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma
ya illa tura yayan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan da internet da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho
menene woho
ibu
sauran matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya ku kasance da muryar Amurka
kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka har yanzu shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin Musbahu Lawan Didi shugaban kungiyar guragu ƴan kwallon tarayyar Najeriya dan siyasa kuma dalibi wanda ke dan taba kasuwanci a ci gaba da hirarsu da wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda Haji Musbahu ya bayyana a fili karara babban gurin da ke gabansa a yau
arziki yana cikin kasuwa da numa saboda haka abinda nake fata shine cewa an kafa kamfanin da zai kasance bayan ni na koya ayyana sana'a bayan ni yanda mahaifina Allah ya dauki rayuwarsa ina dan karami na san wahala da muka sha muna roƙon Allah ya sa mu bawo ƴaƴan mu abinda za su gada don su ci gaba da taimakon kansu da kuma ƙasar nan saboda in ba kasuwancin ba akwai damuwa na daya shine na kasashe in ka bar danka a baya misali mai lafiya to wannan nikin da wasu za su ga dan na kasashe ne yazo bai da kokobo to kaga shi ya zama na kasashen gaskiya kuma nasa ta fita mu zafi domin mu na kasar fili ce ba mu da ta zuci wata kin ba a yi hankali ba ƴaƴan mu sai su zama na kasar su ta zuci ce ba ta fili ba sai kaga su ne suke magana ni ne dan sarkin guragu dan shugaban guragu dan kaza kaza amma ana bara to kaga ba mu fatan wannan biyu bayan mu saboda haka ina nuna mutane da sauran ƴan uwan mu a tattara a koma a koyi sana'a ai kuma kasuwanci wanda zai iya noma yaje yayi wanda zai iya kiwo yaje yayi wanda zai iya saida kayayyaki yaje yanzu yau a Abuja nan ce sheda ce da na kasasun da ake gari a danjoji babu yanzu zaki yanzu tashi daga nan kijojin gurgu mai shago 10 ko 20 ko 30 ko 50 a Abuja wanda da babu saboda haka mu ci gaba muka sa a gaba kasuwanci zamu rike siyasar nan kuma zamu tayi a dama da mu yanzu mun tsaya a party wata rana zamu shiga a dama da mu a zabe mu shugabannin al'umma domin nan ne zai samu ya bamu damar mu kawo canji na gaskiya wajen kyautatawa rayuwa ƴan kasa ba ma na kasasu kawai ba
to Musbahu naga ga kai kana cewa Musbahu dan gurgu mai wasan fara soka mai kamfani kaza yau mota kake hawa mota ce ka tuka ka zo ofishi na inda muke wannan hirar da kai ba ni labari
well Allah ya gusu ba da ma mai kiriniya mai karambani mota ce na iya keken guragu na iya wulciya wanda ake turawa na iya in hau machine na iya nayi wasu su manna da su ba motar da nazo nan ba ita kadai garin ba Allah ya bani wasu na da kifuna na da tire and roller da muke hawa saboda mai shi na kasashe duk wani abu da zai taimake shi wajen tafiya shine kafarsa so na ya kokari na kasance in Allah ya daban da abin da in ba shi ba zan tafi ba saboda idan baka motsa ba ai rayuwar ta zama to wahalar ta yawa saboda haka mota ta kamar yanda wasu guragu suke hada mota a daure-daure a jawo karfi a makala a meme ni mota ta yanda kike hawa taki haka nake hawa ta zaman ne ya mai da ni wani na daban ni gani gurgu bana tashi tsaye amma kafa ta daya mai dan dama-daman tana iya tuka mota duk inda nake so ina jin a Najeriya in je wajen nisa ne ba inda ban je ba na je Lagos na je Adamawa na je Sokoto na tuka mota da kaina na je Imo na yi yawo iya yawo na je kusan duk jihar Arewa ba inda ban taɓa zuwa ba saboda haka wannan kawai ya kamata ƴan uwana masu na kasa su gane da na yadda zuciyar ta na kasa da yanzu ba a wannan magana da yanzu wata kila mu ne iskan siyasa ko kuma masu tada hankalin gwamnati mu je nan mu tada zanga-zanga mu zagi gwamna mu zagi waye to amma tunda na gane cewa ni ma wata rana in ma na zagi wata za a zage ni shi yasa na ja girman kaina ba zan taba ko kuma ban taba shiga wata zanga-zanga da na ci mutuncin wani ba kuma bana goyen bayan na kasan shi don na kasa ya ci mutuncin dan siyasa ko dan kasuwa ko iyayensa ko abokai kowa ya tsaya ya maida hankalinsa wajen ya zan dogara da kaina kowa ya tsaya ya maida hankalinsa wajen me zan yi in taimaki zuri'ata yau ina da aure ina da mata daya ina da yaya bakwai hudu mata uku maza saboda haka ina ganin Allah ya kai ni wani mataki da ba yanda za a yi ban Najeriya in je wata kasa a duniya yau domin wayannan abin da na bari ayana da rufin asirin da yamin ya fi ko ina a duniya
ah zaka iya zuwa yawo ko
yawo ina ta zuwa in je in dawo amma dai maganar in je misali yanda wasu ke daukin bari in ban Najeriya in je can je nan ni Allah ya yi min daurin da bazan ya bari ba domin ya rufa min asiriya ban yaya zan yi kokari iya abin da zan iya yi ina roƙon Allah ya bani yanda da damar da zan iya tarbiyatar da su
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin Musubahu Lawan Didi shugaban kungiyar guragu ƴan kwallon tarayyar Najeriya da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya Madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghana Times da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta yau shine baban taron mahawara na shekara-shekara na manyan alƙalai ya kawo ƙarshe a kufreduwa jaridar ta ce sashin na aikin shari'a na ƙasar Ghana a ranar Alhamis ya yi wani taro karo na 13 na ainihin taron mahawara manyan alƙalai na shekara-shekara a kufreduwa cikin jihar Gabashi taron ƙarƙashin take aminci wa kowa ƙarƙashin mulkin farar hula wanda ke bare ake samun dama ga adalci ko kuma aminci a zamani na wannan annoba shine mafarin kafa dandali wa shugabanni su tattauna muhimman abubuwa a fagen shari'a yadda za su yi aiki don inganta gabatar da shari'a da kyau kuma yadda ya dace a cikin kasar ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito zan sake nazarin yarjejeniyar miliyoyin CD na Ghana Lottery Authority jaridar ta ce babban director na National Lottery Authority NLA a takaice Sami Auku ya faɗa cewa ma'aikatarsa tana a cikin tsarin nazari irin kwandila da magabatarsa suka kulla da KGL Technology Limited domin gudanar da 590 online lottery a madadin wannan hukuma yadda ake allurar rigakafi na cutar COVID-19 a Ghana bai da sha'awa in ji ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana kuma jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan labari jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta faɗa cewa yadda ake allurar COVID-19 a Ghana bai da sha'awa sosai ganin yadda jama'a ba su fitowa sosai wurin yin wannan allura ko da yake ga allurar nan birjik da yawa ma'aikatar ta ce yadda tafiyar Ghana ke fitowa yin wannan alluran bai da daukan ido ko kadan musamman yayin da gwamnati ta shirya yi wa jimlar mutane miliyan 20 wannan allura kan karshen shekarar nan yanzu ran 21 ga watan Nuwamba kimanin mutum miliyan 5 ne sun ka yi wannan alluran dani na farko kenan daga wannan lamba mutum miliyan 1.2 suka samu cikakken alluran a cikin wata shirin da wata tashar radio a nan Accra manajan bunƙasa shirin na yin alluran rigakafin Dr. Kwame Amfosachiano ya ce yawanci yan Ghana na tari-tari wurin yin wannan allura saboda irin labarai na ƙarya da sunkarin kaji da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To shikenan kuma da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Sai can da la'asar wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani sabon shirin daga Washington DC. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku mu ne lafiya.